Manunia. Babu wanda ya isa, babu wanda ya isa, babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati.
Babu tsohon dan masokilan taren Najeriya Malam Abubakar Cika da muke nan ke tabbatar da tabkata baibayin tattara dukiyar masu mukaman da yace akwai shababa game da shimfida shimfidar zabubbukan cike gurbi a fadin Najeriya. Kuwa wasu masu tsaki ne ke cewa abubuwan da suka fara zabubbukan baya ne idan ba a yi sa'a ba za a daba.
Ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina?
Mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest, police ke da wannan daman.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da yanzu da Masar jan tarayyar Najeriya ne sanata Adamu Aleru cewa yake rufe iyakar Najeriya da Nijar fata kare yan kasuwan kasashen guda biyu akan gaba.
Akwai yan kasuwan mu da yawa sun tsiyace saboda wannan rufe boda din, kuma dalilin da ya mu saba aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi.
Wannan so mun ta muka tattaso cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da ke ta faman ƙara kiba. Shiri na 155 cikin jerin shirin Manuniyan da kan bibi al'amuran gwamnati da siyasa ya dan tattaba. Maganar siyasar kuma amma game da hukuncin kotun ɗaukar ƙara akan ƴan majalisar jihar Plateau ce ta sa barista Elzubar Abubakar ya ci gaba da gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai kwaba.
Kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya ta daɗe da wannan matsalan. Shi kan shi da zaɓen gwamna yana tsayawa ne a kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya, amma irin mabambantan hukunce-hukuncen da suke bayarwa yasa aka ce lalle su ma gwamnoni sai an kai shari'unsu kamar na shugaban kasa kotun koli. To kaga yanzu wannan ma yanzu ya ƙara nuna dalilin cewar lalle waɗannan na ƴan majalisun ma akwai buƙatan a kai shi kotun koli, duk da cewa kotun kolin ayyuka sun mata yawa. Amma in nan ne za a samu adalci, to abin da yafi kyau a kai shi can wurin. Abu na biyu, waɗannan alƙalan kar a ce an yi kakkausar harshe a kansu kawai, inda hali a ladaftar da su. Waɗanda aka sa sunan su ɗin nan akan za a kai su kotun koli, a sauke sunayensu. Gaskiyar a gani na ita ce ƴan majalisan nan an cuce su, kuma an cuci waɗanda suka zaɓe su. Amma a doka ba yadda za a yi, sai dai su yi haƙuri a zango na gaba in Allah ya kai mu.
Shi kuwa mafashin baki a kalamuran siyasa Honorable Nasir Garba ɗan tiye cewa yake demokaradiyyar ƙasar nan fa tana cike da matsaloli daba-daba.
Ba yadda za a kai maganar demokaradiyya da ci gaba sai kai maganar ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe. Ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe kuma yana zuwa wanda aka yi daidai da dokoki, waɗanda dokokin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa suka tadada. Daga inda aka samu yawan mutanen da suka kai ƙara laki, zaka ga cewar gaskiya akwai abin damuwa da ita kanta demokradiyya, akwai abin damuwa da hukumar zaɓe, kuma daga baya yanzu shari'un da suka zo akwai abin damuwa ga shari'un. Duk waɗannan rigingimu mu ƴan siyasa mu ne muka yi ruwa, muka yi tsaki akan sai mun bi son zuciyarmu. Mu za mu zauna mu yi dokokin nan, amma zaka ga sai mu ji musu, mu riƙa kirari muna cewa ai dai yadda za a yi ka ci zaɓe a kai ka ƙara yafi, saboda kai a tunaninka cewar dokokin ba sa amfani, lalacewar ba ta ɓangare ɗaya ba ce. Amma magana ita ce ɓangare ɗaya da ya fi lalacewa shi ne na ɓangaren ƴan siyasa, saboda suna da dama da za su tursasa waɗannan ɓangaren idan suna son a yi rashin gaskiya.
Game da shimfiɗar shirin shiga zaɓuɓɓukan cike gurbi a gobe Asabar a faɗin Najeriya, kuwa shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar Sokoto Kwamar Bello Shehu Gwadabawa ne ya ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a duba.
Shugabannin siyasa na jam'iyyun siyasa sun zo sun gaya mana a nan cewa wancan lokacin za su ba da haɗin kai, za a samu zaɓe cikin kwanciyar hankali, zaman lafiya. Sai aka waye gari an samu rigingimu da yawa. Yanzu ne kuma mun dawo mun zauna, kowa yana irin maganar nan da aka yi. Shin ina mutanen da aka kama waɗanda suka yi waɗancan laifukan da ake magana na zaɓe? Har aka soke zaɓe wasurare, yanzu haka ma jam'iyyun suna kotu. Ɗaya daga cikin wasurare da suka ƙalubale shi ne zaɓuɓɓukan da aka soke wasurare. Shi ne dalilin da ya samu aka tambaye ta INEC da kuma su hukumar zaɓe cewa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina? Idan ana ƙyale mutane wani lokaci suna iƙirari kamin a aka yi zabe cewa za su tayar da hankali kuma a kyale su kuma ranar zabe su zo su tayar da hankali sannan kuma a ce ba wani daga cikin su wanda aka kama kaga matsala ce mai zaman kanta wanda ya kamata a ce a kalle ta saboda zabukan za su to gaba
sai dai mai rikon kwariyar kujerar kwamishiniyar zabe a jihar ta Sokoto Hajiya Hauwa Aliyu Kangiwa ta ce kama masu laifukan zabe fa baya cikin hurumin da aka ce hukumar zaben ta taba
mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman idan sun yi investigating za su sa a file su kawo mana file din wane da wance sun yi committing wayannan laifukan mu kuma mu ne yan INEC lawyers din INEC ta ba mu dama mu je mu prosecuting din su a kotu to idan har lalle ba su kawo mana mutanen nan ba da case files din yaya za mu prosecute
to amma Hajiya wani irin mataki kuke doka misali kamar a ce an kashe bibas ko an fasa akwatin zabe amma yan sanda ba su kawo muku wanda su kama ba wani irin mataki kuke doka akan haka
to ba abinda zamu yi in ba su kawo ba sai in sun kawo mana ban isa yanzu inzo in kama ka ba in ce zan yi investigating in kai ka kotu
sai dai kuma game da yaki da cancin rashawa a Nigeria shi tsohon dan masaro kilan tarihin Nigeria Malam Abubakar Cika Adamu ne yace ai duk wani mai mukami a Nigeria an ta'o bashi kuma ya karba
wannan abin da ta faru ta beta ido zamu je ne kawai ta tarar da mu je mu ya abin da ya faru ɗan Nigeria suka yi cama al'amarin idan tunin buna so ya gyara cancin da rashawa ya faɗi abin da ya mallaka tukun ya publishing ɗinta me sana'an shi ya nuna maka factorin da tunin ba yake da shi ba mu ji ko fa factory din yin ruwa bayan da Atiku ke da tar ruwa to saboda haka a gwamnati ya same ta yau yace duk ya mayar mu ma da muka yi aikin gwamnati da shubuhar da muka dauka da wanda ma killa haramun ne ba mu san da ita don wasu cikin mu sai kokarin suke yi amma ƙarya muke ce gobe kiyama ba za mu zo a daure ba bayan da Buhari ke tsirkan shi dukkan murar lahira sai mu zo a daure da wanda yake gina tsirkan shi saboda akwai abubuwan da baka tsallake su wallahi
amma an ce ku dawo da kuɗin da kuka mallaka kuna gwamnati to ina kuma haƙoƙin ku da aka biya na albashi da sauransu
babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati babu nawa ne
sai an yi suwa
to zo albashin commissioner 400 da wani abu ne dan majalisar tarayya albashin shi 900 ne sai dan allowance in kai tahiya a baka abinda duk kake ganin ana yi amfani da shi wallahi mafi yawanci daga haramun sai shubha mu faɗi gaskiya in ba mu faɗi yau ba gwamnati tun ina majalisa ina faɗin ta
shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma da masajjan tarayyar Najeriya sanata Muhammad Adam Aleru cewa yake rufe boda ko iyakar Najeriya da Niger ya kassar kasuwa don ku dukiyarsu da dama ta riga ta ruba
to wannan al'amari mu yan majalisar da cije ba mu goyon bayan shi lalle ya kamata a boda boda din nan saboda abin ya kawo matsala kware na yin kasuwanci na yin hulɗa da zamantakewa a kanemu da mutanen Niger. Niger da Nigeria, Allah ya riga ya haɗa mu. Ko tura mallaka da suka zo sun kasa raba mu ballanta na wannan magana ECOWAS. Kuma shi president ɗan Nigeria suka zaɓe shi. Duk abin da zai jawo ma ɗan Nigeria matsala ya kamata ya kauce mashi. In ma akwai matsala to kamata ya yi tsaye ga cewa ya kauda ita. Yanzu wannan report da aka yi akwai ɗan kasuwanmu da yawa da suka yi hasara. Akwai waɗanda sun tsiyace saboda wannan ruhe boda din sun dogara ne akan kasuwancin da ake yi tsakanin Najeriya da Niger suna samun abincin da su ci to yanzu kasuwancin ya mutu turoli sun ci ko da kayayyaki da yawa sun kai 1,500 wasu yin wata wajen 6 wasu yin wata 7
a tsaye a wuri guda
kayan ma wasu sun lalace sun rube mutane sun yi asara saboda haka wannan babban rashi ne gare mu kuma jaridan da ya mu saba aka ruhe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta in dun magana wai ayyuku ne a cikin Niger ai talakawan Niger abin yake musguna ma bisa ga su sojojin da suka karbi wurki din
ka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabibin dafe mu da mu iko cewa kullun aka kwana aka tashi facitun kwanakin su sukan sharba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1211 ne su yi sallamar cikin kujerin da suke kai koda ko sun ce bari su lallaba kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Muhammad Nasir daga jihar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan zaba ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne kuma nake cewa sai idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.